Sashen Hausa ne na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu a VOA Africa kan mita 102.5 da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da kuma Niya FM har ma da Dalol. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alhera Abdu daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC a shirinmu na lasariya da farko ga kanin labaran duniya.
To Usman, yan kasar Kamaru na ta baba kan sahihancin rahoton da kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta bayar da ke zargin dakarun kasar da kuntatawa mayakan kungiyar Boko Haram. Kungiyar Human Rights Watch ta ce mutane da dama sun bace a hannun dakarun da ke yaƙi da ta'addanci a ƙasar Kenya. Kana yau waɗansu jigajigan jam'iyyar Republican a yaƙin neman zaben bana za su gabatar da jawabai a zauren babban taron na jam'iyyar da ke kankama.
To haka yake ai har ma za mu dan tattauna da sahabu dan jin me ake ciki a can garin na Cleveland. Ana gudanar da taron yadda kayan da ake sarrafa a Najeriya za su karɓu a Najeriya ga 'yan Najeriya.
Idan kake taron nan aka samu bakin garin to shine mun dau hanyar da zai cidda mu daga cikin dogaro da kasashen waje da abubuwan kasashen waje.
To bayan taron na Abia kuma a jihar Kano wasu kungiyoyin yan kasuwa ne suka gudanar da goyen bayan kudurin dokar kullo da gasa tsakanin masana'antu da kere-kere a jihar Kano.
In har gaskiya ne EFCC ta tace lalle an same ka da laifin nan an kai ka kotu. In har shari'a za a tsaya a yi bayan da za a yi wata ɗaya ko biyu ko uku ba a yanke hukunci ba.
To da fatan za a yi mana afuwar wannan tuntube na abinda aka ji maimakon wanda aka ce.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Yan kasar Kamaru na bayyana ra'ayoyinsu kan sahihancin binciken da kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta gudanar bayan wani rahoto da ke zargin kasar da yin ba daidai ba a yaƙi da kungiyar Boko Haram. Wata ɗalibar jami'a 'yar shekaru 26 Hajja Awa wadda ta rasa danginta uku a harin da kungiyar Boko Haram ta kai a garin Mora da ke kan iyaka da Najeriya shekaru 2 da suka shige. Ta ce a matsayinta na wadda hare-haren ya shafa ta yi mamakin zargin rundunar sojan Kamaru da kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Amnesty ta yi da keta haƙƙin bil'adama a yaƙi da kungiyar Boko Haram da ta ce babu abin da suka yi sai kisa da fyaɗe da kuma sata.
Cette histoire de Boko Haram, n'est-ce pas, c'est pas seulement le Cameroun qui en souffre. Nous avons des frères au Niger, au Cameroun.
Ana gani kungiyar Amnesty International tana da wani mugun nufi da na dulkusar da Kamaru, domin Kamaru da Nigeria da Chad da kuma Niger dukkan su suna yaki da Boko Haram. Sai dai kungiyar tana sha'awar buga rahotannin keta haki a ƙasar Kamaru kawai. Tace kamata ya yi kungiyar Amnesty ta bayyana wa duniya irin akuba da mutuwa da jama'a ke yi a hannun mayakan kungiyar Boko Haram da kuma kokarin da sojojin Kamaru ke yi na ceton rayukansu. Ebenezer Akanga, wani ma'aikacin tashar talabijin ta ƙasar Kamaru da ya ware wato ya kware wajen kai rahotannin hare-haren kungiyar Boko Haram, ya ce irin waɗannan rahotanni za su kashe gwiwar sojojin da ke kokarin samar da zaman lafiya a ƙasar da ta rasa rayuka da ƙaddarori a harin ta'addanci.
A country like Cameroon cannot be in war against a terrorist group. And Amnesty International thinks what it can do is...
Kamar Kamaru ba za ta yaƙi da ta'addanci ba kuma kungiya kamar Amnesty ta yi tunanin abinda za ta iya yi kawai shine rahotannin cewa gwamnati tana kuntatawa mayakan Boko Haram. Kungiyar Amnesty ta taɓa rubuta rahoto tana Allahwa dai da kashe-kashen 'yan Kamaru da kungiyar Boko Haram ke yi ne. Kungiyar Boko Haram tana da 'yancin kashe 'yan ƙasar Kamaru ne. Menene yasa ba sa cewa komai idan Boko Haram ta kashe 'yan ƙasar Kamaru sai dai kawai su ta babatu idan sojojin Kamaru suka kashe mayakan kungiyar Boko Haram? Wani masanin ilimin halayya ɗan Adam da zamantakewa Emmanuel Osomba ya ce kungiyar Amnesty tana yin aikinta ne kawai na taimakawa wajen kare haƙƙoƙin da kuma mutanen da aka yi wa ake ɗaurewa a wakafi.
They are merely doing their job. They talk about Cameroon respecting international laws. Amnesty says
kawai kungiyar ke yi suna magana cewa Kamaru ta kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa. Amnesty tana magana ne kawai akan mutanen da aka tsare ba bisa ka'ida ba, kuma ana kuntata musu. Rahoton da kungiyar Amnesty ta buga ranar 14 ga wannan wata na Yuli da taken kyakkyawar manufa hanyar da bata dace ba, na nuni da cewa sama da mutane 1,000 da ake zargi da goyon bayan kungiyar Boko Haram da aka kama suna zaune a cikin wani yanayi da bai kamata ba, ana kuma gasa waɗansunsu a kuba. Mutane da dama sun bace a cikin shekaru 2 da suka shige a hannun dakarun yaƙi da ta'addanci a Kenya, bisa ga rahoton kungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ko kuma Human Rights Watch. Bisa ga rahoton dakarun soji sun kama ƙalla mutane 34 bisa zargin alaƙa da kungiyar ta'addanci ta Al-Shabab, sai dai ba a tuhumi ko guda daga cikinsu ba. Danginsu sun ce ba su san inda aka kai mutanen da aka kama ba, kuma ba a bayyana musu inda suke ba, duk da rahoton bace wasu da suka kai wa hukuma. A daidai lokacin kuma an gano gawarokin mutane 13 da aka kama a lokuta baya, abinda ya haifar da fargaba kan waɗanda aka suka bace ba tare da wani bayani ba, bisa ga rahoton hukumar kare haƙƙoƙin bil'adaman. Rundunar yaƙi da ta'addanci a Kenya ta ƙara azama bayan harin da aka kai a jami'a Garissa da ya yi sanadin kashe mutane 147, galibi ɗalibai. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan zai gana da majalisar tsaron ƙasar yau Laraba da safe bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi makon jiya. Zai gana da majalisar ministocinsa bayan ganawa da zai yi da majalisar tsaro. Ana kuma kyautata zaton zai yi wata muhimmiyar sanarwa bayan taro. Tun farko yau Laraba, majalisar koli kan harkokin ilimin ƙasar ta soke duk wata ziyara harkokin ilimi zuwa ƙasashen ƙetare, ta kuma umarci dukkan waɗanda ke karatu a ƙasashen ƙetare su koma gida ba tare da ɓata lokaci ba. Kafofin sadarwar ƙasar Turkiya sun ba da rahoto cewa ma'aikatar ilimi ta kori kimanin malamai 15,000 a ƙasar, yayin da ma'aikatar harkokin cikin gida ta sallama ma'aikata 9,000. Ma'aikatar kuɗi ta kori ma'aikata 1,500, an kuma kori waɗansu ɗaruruwa a ma'aikatan harkokin addini da tsare-tsaren iyali da kuma ma'aikatar ofishin Prime Minister. Hukumar koli kan harkokin ilimi ta kuma buƙaci malaman jami'a 1,577 simirabus. An kori ma'aikatan ne bayan kama kimanin mutane 9,000 a Ankara, waɗanda ake tsammani suna da hannu a yunkurin hamɓara gwamnatin shugaba Erdogan. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi alƙawarin taimakawa wajen gudanar da bincike a yunkurin juyin mulkin da aka yi a makon da ya gabata.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington, wanda Grace Alheri ta karanto. Yanzu haka a Najeriya ana gudanar da taro kan yadda za a sarrafa ko kuma yadda ake sarrafa kayayyaki a Najeriya, ta yaya za su karɓi wajen 'yan Najeriya, musamman game da haɓaka tattalin arziki, wanda yanzu aka ake yi a garin Aba na jihar Abia. Wakilinmu Hassan Maina Kaina ya mana duba kuma tare da jin ta bakin masana kasuwanci domin yi mana fashin baki a kai.
Kwararre kan tattalin arziki a Najeriya, Alhaji Abubakar Ali, ya ce wannan taro ya zo daidai lokacin da ya dace.
Kusan kacokan Najeriya ta dogara da dama kayan ƙasashen waje ne. To, wannan taron nan, idan ake taron nan aka samu bakin garin, to shi ne mun ɗau hanyar da zai fidda mu daga cikin dogaro da ƙasashen waje da abubuwan ƙasashen waje. Wannan taron nan, Hassan, in so ne shi na so Allah ba ƙasar ba, ministocin wannan gwamnati 3 ko 4 su je wajen wannan taron nan, kuma ai komai tare da su.
Dan kasuwa Adam Yaro Fatuskum ya ce wannan taron zai ba su zarafin tafka muhawara da nufin kambaba kasuwanci a cikin ƙasa.
Wannan taron yana da muhimmanci. A rinka yin taruruka yadda za a samu cigaban kasuwanci, tunda za a samu wutar lantarki, za a samu darajar naira, za a samu 'yan kasuwa daga ƙasashen waje. Mu na cikin gida, idan muna tattaunawa muka gyara kasuwancinmu, za mu samu abokan wato haɗi daga ƙasashen waje wanda za su zo mu haɗu mu gudanar mu fara cigaba da cikin ƙasa. An babu irin wannan tarurrukan da ake yi, to 'yan kasuwanmu suke cikin gida ba za su zama suna da ainihin haɗin kai da kuma ainihin wato makama akan harkan kasuwanci. Wannan yana da muhimmanci. Ƙalubalenmu 'yan kasuwa masana'antu babbanta shi ne wutar lantarki. Wutar lantarki wannan gwamnatin daga dukkan alamu alhamdulillahi ta ɗauko hanyar da 'yan Najeriya za su samu sauƙi.
Alhaji Hussein Lamin na kamfanin Ɗan Tata Foods ya ce wannan babban taro zai samu hanyoyin da za a warware kalubalen da ke fuskantar kasuwanci da masana'antu a cikin Najeriya.
Muhimmin taro ne saboda za mu gabatar da ainihin kalubale da muke fuskanta dangane da sha'anin abubuwan da muke manufacture. Musamman ta ga kamar mu muna processing shinkafa kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da kiran gwamnan suke nema 'yan Najeriya su fi mu ci a kai. Kuma abubuwan nan da muke muna yi ne don mu siyar mu samu riba. To kafin dizel da tsada, kayi kafin ainihin roba cikin da tsada, kayi profit. Da riba da za ta samu wasakan ka in ma akwai ta ga yanzu dizel ana yi ne don ya zama dole a yi ba don riba ba. Za ta sai raw material da tsada kuma za ta sai dizel da ma'aikata ta biya su ta ga abin da za ta fitar.
Kokarin da na yi don jin ta bakin ma'aikatar kasuwanci ta Najeriya ya ci tura. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a Kano kuma mati ne wasu kungiyoyin 'yan kasuwa suka gudanar game da kudurin dokar nan ta bullo da gasa tsakanin masana'antu da game da kirkire da su kansu wanda suke kirkire. Mahmud Ibrahim Kori daga Kano ya aika mana da wannan rahoto.
Bai kamata kullum ana gashin dankali ba. Gaskiya ne. Kullum babba baya son ya ga karamin dan kasuwa ya zama shi ma yau shi ma zai iya cewa muna son gwamnatin jihar Kano da Allah ta goyi bayan wannan doka.
Alhaji Rabi M. Kura kenan, sakataren gamayyar kungiyoyin 'yan kasuwa ta Amata reshen jihar Kano.
Sunana Usaina Ahmad Umar, ni ce mataimakiyar masu ƙananan masana'antu ta ƙasa. Kuma ina zaune a cikin jihar Kano, ina da masana'antata wadda nake sarrafa man gida kuma gani tare da mata entrepreneurs. Mun zo saboda muna supporting din wannan bill din. Ya kamata a tallafa saboda mu ƙananan masu masana'antu muna samun tsaiko a ci gaban sana'o'inmu saboda manyan 'yan kasuwa da manyan masu kamfanoni suna hana mu ci gaba. Kullun shekara da shekaru a guri ɗaya muke tsaye. Muna fata wannan majalisa mai albarka za ta tabbatar da wannan bill din namu insha Allah.
Macin dai kungiyar Enable 2 ce mai tallafawa harkokin ƙanana da matsakaitan masana'antu da hadadar kasuwanci wadda ke ƙarƙashin hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta ƙasar Burtaniya DFID ita ce ta shirya shi, inda aka yi tattaki daga cibiyar 'yan jarida ta Kano zuwa harabar ma'aikatar yaɗa labarin Kano. Ayin gangamin mambobin kungiyoyin maza da mata na sanye da riguna kuma suna riƙe da kwalaye masu rubutun nuna goyon baya da neman majalisar dokoki ta ƙasa ta hanzar tazartar da wannan kudirin dokar kyautata gasar ayyuka da sarrafa kayayyakin da ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa ke yi. Alhaji Abubakar Madigawa shine jami'in shirin Enable 2 a nan Kano.
An yi irin wannan taro a Lagos, gobe in Allah ya yarda za a yi kaman sa a Kaduna, sannan nan gaba za a irin sa a Enugu. Saboda haka muna fatan za a hada karfi da karfe tsakanin gwamnati din da 'yan kasuwan, domin kasuwanci shine kashin bayan rayuwa.
Shugaban kwamitin labaru na majalisar dokokin Kano Honorable Salisu Ibrahim Riroi, wanda ya wakilci shugaban majalisar, na cewa
kamar yadda kuka sani akwai mutananku masu kishin jihar Kano wanda sun turo mana kudiri akan magana irin wannan kudiri wanda zai karfafawa 'yan kasuwa da masu masana'antu masu tasowa. Kowa ya sani 'yan ƙananan 'yan kasuwa da masu masana'antu su suke ba da ayyukan yi kwarai da gaske. Saboda haka duk wani ina so in tabbatar muku cewa duk wani ƙoƙari da za mu tabbatar kun ji daɗi kuma kun yi ayyukanku cikin annashuwa, majalisar dokoki ta jihar Kano za ta yi muku.
Alhaji Baba Halilu Dante da ke zaman babban sakatare a ma'aikatar ciniki da masana'antu ta Kano ya ce gwamnatin Kano na goyon bayan wannan yunkuri.
Wannan kuduri wato muna ganin cewa aikinmu ne ma kuka ɗauke mana kuke taya mu. Saka duk goyon baya da kuke bukata za mu bayar. Kuma me ye taimako da yafi cewa a maka doka, kana da kariya ta doka da zaka kai ma zaka ci gaba ka zama wani abu.
Babban sakataren ma'aikatar ciniki da masana'antu ta jihar Kano kenan Alhaji Baba Halilu Dante. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To yanzu haka ina tare da abokin aikin mu Sahabo Imam Aliyu kai tsaye da yake Cleveland a jihar Ohio, wanda a can ne ake gabatar da zaben dan takarar shugabancin Amurka wanda kuma aka zabi Donald Trump a jam'iyyar Republican kenan. Malam Sahabo, salamu alaikum.
Wa alaikum salam Malam Ahmad.
Ma ya ayyuka to?
To alhamdulillah.
To madalla, dama ni ce to bari mu ji yau menene taken taron na yau. Naga kowace rana da taken da ake mata.
Eh, Takin na yau shine sake farfado da mai sabar amanta a Amurka cewa ta kasance ita ce ta daya da abin za a yi ta kasance ita ce ta daya a nan cikin gida da kuma ma waje baki daya. Wato make da turanci suke cewa make America first.
To bayan wannan me ke jan hankali sosai musamman ka san na san dare za a shiga a ta hada-hadar abubuwan da suke tafiya.
To babban abu a jerin shirye-shiryen yau shine amsa ko kuma karbar wato takara na zama mataimakin shugaban kasa da yake gobe za a kammala taro cikin dare. A yau mataimakin shugaban kasa ko dan takara da mutumin zai takara mataimakin shugaban kasa yau ne zai yi jawabi na karbar gayyatar ya zama dan takara mataimakin shugaban kasa.
Oh, shi Mike Pence.
Mike Pence gwamnan jihar Indiana kenan. To baya ga haka kafin ma akai ga haka akwai labarai ko rahotanni da ke iso mu yanzu haka cewa shi dan takarar shugaban kasa Donald Trump da shi Mike Pence za su yi gangamin siyasa a nan birnin Cleveland kamin ma a je dandalin taro can da maraice inda za a yi ta jawabai za a ci gaba da yin jawabai na suka ga jam'iyyar hamayya da wacce za ta yi wa jam'iyyar takara.
To da kai magana cewa za a yi gangami maganan suka ɗin da ake ta yi jiya na bi abin sosai da dare na ga duka masana siyasa da sauransu a nan Amurka suna ta magana cewa sun ga wannan taron da aka yi gaba ɗaya aka gama su ba su ga irin tana ta yi ta suka ba su ga menene abin ɗauka ba ya kake saurari a wurin kai.
To ka san masu wannan gangami akwai suna magana ga rukunin al'umma biyu. Akwai magoya bayan jam'iyyar yan gani kashe ni waɗanda suke wannan zaurin su ake daya abinda suke so kenan abinda zai tsumar da su ba su da kasan jam'iyya ce wacce take fama da matsaloli na rarrabuwar kauna wannan ne karo na farko da wani mutum daga waje ba daga cikin jam'iyyar siyasa ba dan siyasa ba zai shigo ta kawai ta sama ya zama dan takara. To wannan kasan ya janyo kuma hade da shi ma irin halayyarsa ko kuma irin magabatunsa wannan ya janyo rarrabuwar kauna tsakanin jam'iyyar kasan yayin jam'iyyar baki daya galibin ba wani
sahabo saboda lokaci to dole mu tsaya ne.
Yawa to duk da rarrabuwar kaunansu din nan abinda ke
abin da suke da
ra'ayi guda ɗaya shine Hillary Clinton da baki ɗin su da waɗanda su ko da an samu rarrabuwar kano abu guda da suka yi ittifaqi akai shine ba sa san Hillary.
To mun gode Malam Sabo ai ina ga dole anan zan tsaye da kai.
Samu ya kawo haɗin kai tsakanin su.
To mun gode sosai Sabo anan zan tsaye da kai saboda lokaci ba zai bar mu ba. To bayan mun gama da maganar shi Malam Sabo da muka jiyo ra'ayin abubuwan da ke faruwa a can a Cleveland ta jihar Ohio sai kuma mu je gana.
Ma ba ta garago. Jama'a barkamu da haka da masu sauraro ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu sauraro yana biye da mu muna tattaunawa ne da Alhaji Huza Chiroma mazauni a birnin New York da ke nan Amurka kuma dan asalin Najeriya amma kuma tashin Ghana. A cikin shirin da ya gabata mun tsayane inda bakon namu ke faɗa mana cewa yawa Rubaturiya amma kuma sun rabu. Yace sun kuma rabu ne saboda bambancin addini. Yau akan wannan batu zamu dora. Yau Alhaji kana mana bayani kace kun rabu saboda batun addini. To amma Alhaji Huza dan ba ku cin matsaya bane game da batun addini. Tun dai kafin ka auri mace sai ta san wasu abubuwa naka musamman ma abin da ya shafi ko kuma yake nasaba da addini.
To ka gani dalili da na gan kamar zaman na ita da kanta ta ga inda zaman namu tunda ni ina da ibada kamar sallan da nake da sauran wayan su karanta Qur'ani. To sai tana gan kamar ko ina wurin jiran su ka san yanda turawa suke ko. To sun gan kamar kana yawan karanta kana rage musu na su jin daɗi a nasu gani kenan. To ina ji abinda ya samu da ita muka samu separate kenan which is in 1989 kenan. So shi 1989 kenan to lokacin sai na iso back to New York nan inda nake maka maganan.
To kuna da yaya kenan?
A'a, ba mu da yaya.
Kayan ce mun shiga duba yadda rayuwa take idan aka kwatanta ta da Afirka gida Najeriya da Ghana bari mu duba rayuwa a nan Amurka daga wancan lokaci zuwa tsakiyar lokacin da ka kai har zuwa yanzu nan. Don ka ce a wancan lokacin abubuwa suna da sauki. Kaman dame-dame suke da sauki, a ce mu ɗauki misali maganan samun aiki da zamantakewa. Idan ka kwatanta shi da yanzu, me ya yi saukin shi a wancan lokacin bisa ga yanzu?
Zancen da muke za ka yi kabito, kaga lokacin nan kagan kaman yanzu da muke maka zancen da lokacin nan ibada, in ba dama kai da aka tabbatar da kai kan ibada ba, ibada ɗinka ta zama sosai-sosai lokacin nan in ka zo, in ba za ka yi katari ba za ka rabu da ibada.
Me yasa?
Saboda kagan lokacin nan ba za ka samu masallatayya kaman yanzu ba. Durin lokacin nan I can remember masallaci dai kawai na sani shine Malcolm X, masallacin din da ke kan 116 between Lexington and 7 Avenue na Malcolm X, masallacin da na sani dai kenan. Don lokacin din in ma za mu yi sallan kaman sallan Eid akan ga muna zuwa Columbus University wurin muke zuwa mu yi salla. To best in zan maka comparison lokacin nan da yanzu akwai bambanci kwarai.
Ta bangaren ibada.
Bangaren ibada. To, inda ce lokacin nan akwai irin ibadin da ake samu yanzu, to da zan ce muku shi wancan lokacin saboda ibadin nan, to ina ji da wancan lokacin ya fi saboda lokacin in ma ka iso garin nan, ina ji within short time za ka yi ka samu takarda. Kuma aiki, ko ma in baka da takarda, aiki sauki ne za ka samu. Yanzu nan da muke maka magana rana wata yau.
To me kake jin ya haifar da haka?
Kaman
me yasa a wancan lokacin za a iya cewa ya fi sauki bisa ga yanzu nan?
Ai shi ne
daga samun takardar da kuma samun aikin.
Ai ka san lokacin, saboda in ka duba yanayin lokacin komi na nan a sauki. Kaman in ka zo ka san su Turawan suna nazari sosai. Suna nazari special mu mutanen da muke shigowa. Suna nazari kuma on nazarin din da suke sai yanayin suna saki.
To kana gani akwai abubuwan da suka faru idan suka duba ko kuma suka nazari akai sai suka akwai bukatar su dan canza wannan ko kuma su dan wannan kuskurima.
Aka san garin Gadiya suna develop things kuma suna kokari yanda yanayi zai yi da mutane sauki sosai kuwa. Ba tare da wani matsala ba, but at the same time kuma suna kokari yanda kuma ba za su yi abin da za su takura ba.
Ba su takura ma kai da ka zo ba, su kuma su da katarar ba ka takura musu ba.
Ba ka takura musu ba yawa.
To misali maganar samun aiki.
Lokacin? Ai shi nake gaya maka ne. Misalin samun aiki lokacin din da ni na zo ga nawo gani, ai ka san shi rayuwar nan da muke ciki. Abin da wani ya gani wani bai gani ba.
Haka ne.
Abin da wani kuma bai gani ba wani ya gani.
Gaskiya ne.
To, ka gani? To ni abin da ni na gani lokacin aiki ba matsala ga samun aiki. Indai ka iso garin nan, kaga samun aiki kenan ko kuma samun takarda. Lokacin da komi sauki ne, komi sauki. Lokacin din da na dawo ina ji na iso garin nan. Lokacin don kasan saboda ni ma'aikacin gwamnati ne a Nigeria Aid. Lokacin ina da multiple visa 7 years. Aka ba don lokacin ana ga maka na taba dawowa na koma. Kuma lokacin da na dawo nan ban da sha'awan zama garin. Saboda in ka duba lokacin nan Nigeria ba in ka dawo da $1 za a baka 70 kobo lokacin bai kai ma 1 naira ba. Kenan na zo na yi lokacin da na iso garin da na zo ban yadda na zan nan ba, na duba irin albashin ko kuma da ake biya don sati. Lokacin akwai wanda ake biyan su kamar $170 sati. To amma in kai kwatanci da irin abin da kake samu Nigeria to kuma da irin zaman lafiya ko kuma tarbiyya din da kake samu a gida, ka gani ko? Lokacin ina ji in ka duba ma gari zaman Nigeria.
Kashi. Yau ma kaman kullum, bakon namu ya koro bayani amma ba lokaci. Masu hare, a tarbe ma cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Yahuza Ciro mazaunin birnin New York, ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Da ba sa shi ta kyar ga yanzu fulani.
To an gaishe ka Malam Ladan sai kuma wani lokaci. Yanzu ga sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon na farko na cewa zuwa ga sashen Hausa da muryar Amurka. Dambar wanda ke gudanar tsakanin ƴan majalisun dokokin jihar mu ta Zamfara da kuma bangaren Gwamna Abdul Aziz Yari. Ba sabon abu bane a demokradiyyar Najeriya. Don haka muna goyon bayan duk wani mataki da ƴan majalisun za su dauka akan gwamnan matukar ba zai saba wa dokokin kasar mu Najeriya ba. Daga Mahmud Salo Kaura na Moda jihar Zamfara. Wannan sako da cewa muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya lokaci yayi da za ta samar wa manoman kasar mu takin zamani ganin yadda damuna ta sauka a fadin kasar mu baki daya daga Muhammad Baikayen Miya Oji Kwatas Gombe sako na gaba daga Alhaji Abbas Bafa Chaledi Bauchin Najeriya yace kalubalen ku mahukuntan Najeriya ya kamata ku dau matakin ba sanin ba sabo ga yan tsagirin Niger Delta masu fasa bututun mai a yankin su duba da yanda suke kawo wa gwamnatin tarayya cikas Allah ka shiryar da su Wannan sako haɗin gwiwa na cewa Assalamu alaikum VOE Hausa. A zahirin gaskiya, wasu mutane suna yi wa masu cutar AIDS ko sida mummunan zato. Tabbas ba ta hanyar aikata zina kawai ake kamuwa da wannan cutar ta sida ko AIDS ba. Akwai hanyoyi da yawa kamar wurin yin amfani da almakashi da sauransu. Allah ya kare mu amin. Daga Arabiyo Awwal mai faci gidan Madi a Sokoto, da Shu'aibu Daimu gidan Madi a Sokoto, da Shu'aibu Adam Bagwai. Sako daga wana cewa ina kira ga ƴan Najeriya da mu ci gaba da taya gwamnatin shugaba Buhari da addu'a bisa kyakkyawan manufofin gwamnatin sa da fatan Allah ya ida nufi amin sako daga Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo Kano sako na karshe daga Adam Muhammad Gitte a kasar Chadi yace salamu alaikum BOA Hausa ku bani dama ne Allah wajen rai da harin da wasu ƴan bindiga suka kai a kasar Mali wanda yayin sanadiyar mutuwar wasu sojojin kasar sama da 10 Allah kawo muna karshen yawan ta'addanci a duniya baki daya amin
To kafin mu karkare bari mu je ga takaitattun labarai.
Donald Trump a matsayin dan takarar shugaban Amurka na jam'iyyar Republican a babban taron jam'iyyar na ƙasa da ke kankama yanzu haka a birnin Cleveland na jihar Ohio. Yau Laraba waɗansu ƙososhin jam'iyyar da suka yi fice a yaƙin neman zaben shekara ta 2016 za su bayyana dalilan da ya sa ya fi dacewa ya zama shugaban ƙasa akan abokiyar takararsa Hillary Clinton. Gwamnan jihar Indiana Mike Pence zai yi jawabinsa na farko tun bayan sanar da shi a matsayin abokin takarar shugaban wato Donald Trump. Tsohon kakakin majalisar wakilan Amurka Newt Gingrich wanda ake tunanin zaba a matsayin mataimakin shugaban kasa shi ma zai yi jawabi a wannan taron na yau. Sauran da za su yi jawabai sun hada da waɗanda suka yi ta suka tsare-tsaren da yake gabatarwa da kuma kalaman ɓatanci da yake amfani da su. Waɗanda za su gabatar da jawaban sun hada da gwamnan jihar Wisconsin Scott Walker, ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Florida Marco Rubio, da kuma ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Texas Ted Cruz. Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan zai gana da majalisar tsaron ƙasar yau da safe bayan yunkurin juyin mulkin da aka yi makon jiya. Zai gana da majalisar ministocinsa bayan ganawa da zai yi da majalisar tsaro. Ana kuma kyautata zaton zai yi wata muhimmiyar sanarwa bayan taro.
To da takaitattun labaran shirin ya kammala sai kuma in an jima za mu sake dawowa in Allah ya yarda. Inda za mu je Zamfara da maganar da ake ta yi tsakanin gwamnan jihar da kuma 'yan majalisar dokoki. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa, sai kuma wanda ta ba da umarni Julie Letters Gresham, sai injiniyan mu na yau Aidan Nelson, sai ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi, mu zama lafiya ga yau da gobe.